أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون.
نعم. الرائمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. ƴan'uwa muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya sake dawo da mu wannan majlisi a irin wannan wata mai albarka na Ramadana, inda muke karanta ayoyin Alqur'ani mai girma, wanda alhamdulillah Allah ya sake dawo da mu wannan ainihin lokaci wanda hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana ainihin 1443, wanda yau muna biyu ga shi wannan wata na Ramadana daidai da miladiyar Annabi Isa alaihi salam 2022, wanda yau muna uku ga wannan wata na ainihin miladiyar Annabi Isa. Allah cikin ikonsa ya ba mu daman mu sake dawowa mu karanta wasu ayoyin Alqur'ani mai girma, wanda a cikin hikimarsa wasu an zauna da su ba a wannan majalisi, amma Allah bai sake dawo da su wannan zama ba. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu, mu kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wannan lokaci, Allah ka sa tsawon rayuwan cikin ƙarin aikin alkhairi ne. Bayan haka wannan aya da za mu tashi, wa ana qimu salata wattaquhu wallazi ilayhi tushurun, kamar yadda muka kwana a bara mun ce wurin kwana ne mai kyau, wa umirna linuslima li rabbil alamin, za mu tashi kuma wa ana qimu salata, maganan musulunci ne, maganan kuma ainihin sallah ne. Amma kafin ainihin mu dora karatu, muna jawo hankalin yan uwa da cewa ita shi wannan na wata na Ramadana wata ne wanda ake so a yawaita ayyuka na gari, wannan wata ne wanda ake so a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bilhassali ma idan muka duba irin yanayi da ake ciki na wannan ƙasa, tana da buƙatar a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, halaye su yi kyawu, a koma ga Allah, a koma ga salatai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a yi tawassuli da waɗannan abubuwa, to sai ga Allah subhanahu wataala ya ainihin buɗa mana a cikin abubuwan da muke yi, sannan kuma ya yaye mana dukkan halayen ainihin da muke ciki. To muna fatan a wannan zai faru a zuwan ƴan uwa musulmai. Sannan wata ne wanda idan ana bauta Allah subhanahu wataala da yawa, ba wai so ake kuma in an gama wannan wata din kuma a koma irin aiki na alfasha da aka saba yi a baya ba, ana so idan an gama shi a koma kuma aiki na gari, kamar yadda ainihin aka yi a cikin shi wannan wata din, saboda ubangijin wannan wata da sauran watannin ma duka ainihin guda ɗaya ne. To da haka wannan aya ma tana ƙara mana ƙarfi wanda za mu tashi, tana ce mana wa ana qimu salata wattaquhu, ta kawo jigajigai guda biyu wanda ainihin suke ɗora mutum a cikin sa'adatul abadiyya, sa'adan duniya da sa'ada ta lahira. Da farko dai an aqimu salata, ma'ana ku tsaye da sallah. Tsaye da sallah wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake duk inda zai faɗi sallah, bai cika cewa sallu ba, musamman alqur'ani, sai ka ji ya ce aqimu salata ko aqimu salata wa atu zakata. Haka dai zaka dinga ji ana cewa tsaye da sallah. Menene ma'anan tsayarwa? Ma'ana ayita bisa arkananta, bisa rukunanta, da duk abin take bukata, sannan ayi kuma kowane lokaci, sannan ayi kuma babu ainihin rauni. Saboda haka to ashe sallah tsaye da ita ake yi, shi sa nake cewa ana qimu salata, domin ita sallah duk wanda bai tsaye da ita ba bai wannan dinta ba to bambanci tsakanin musulmi da ba musulmi ba shine sallah kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke fadi ainihin a wani hadisi a ainihin bainal kufri wa bainal shirki a tarkus salati ma'ana bainal mar'i wa bainal kufri ko tarkus salati tsakanin mutun da tsakanin kafirci shine a ce ainihin ya bar sallah saboda haka to aqimus salata ku tsaye da sallah sai da sallan nan kuma wattaquhu ku tsoron Allah subhanahu wataala a cikin wannan sallah ko kuma a cikin dukkan al'amuranku saboda ita sallah abinda ake so ta gadar maka shine tsoron Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala yake fada ya ayi da dama cewa ainihin a tsaye da sallah saboda ainihin ta zama ta gadar da kai ainihin tsoron Allah wa aqimis salata li dhikri ka tsaye da sallah dan ka ambace ni ka tunani a cikin sallan ka ji tsoro na saboda haka aqimus salata ku tsaye da sallah wattaquhu ku ji tsoron Allah subhanahu wataala tsoron Allah shine ra'asul umuri ma'ana dukkan wani al'amari da ka sani to tsoron Allah shine yake jawo shi a rashin tsoron Allah kuma shine ke kawo dukkan wani fadilci ko wani mummunan abu da ka sani rashin tsoron Allah shike kawo shi shi yasa shehu radiyallahu anhu a wata hikaya sai yana cewa ainihin yana cewa ka ji tsoron a wanda yake tsoron Allah subhanahu wataala lid'awatihi ittaqi man yattaqi Allah lid'awatihi wattaqi man kaf man yakafu Allah lid'awatihi wa kaf man la yakafu Allah annahu la yatawarrau an shay'in shehu na cewa wannan tsoron Allah duk mai tsoron Allah ka ji tsoron sa saboda addu'ar sa idan ka bata masa rai ku ka munana masa idan yayi addu'a taki Allah ke karbanta sannan kuma koda bai addu'a ba indai ka taba shi ka bata masa rai to Allah yana fushi da wanda ya taba shi da aka wani abu zai iya samun sa kamar samun mutum kamar yadda Allah subhanahu kamar yadda manzo Allah yake cewa a wannan hadisi na kursi man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi to shine ittaqi man yakafu Allah kenan sannan kam man la yakafu Allah kuma ka ji tsoron wanda baya tsoron Allah shi kuma saboda baya tsantsanin komai zai aikata duk abin da ya ga dama saboda haka wannan ya nuna mana ishara ga abubuwan da suke faruwa a ainihin zamanin mu na yanzu wayanda ake cewa suna aikata irin wannan ayyuka na muyagun ayyuka a zo ainihin a sa ban misali kamar a jirgi ya kada mutane bayan jirgi ya fadi a zo a bi shi da harbi bayan an gama wannan a ɗebi wasu a tafi da su in an tafi da su ana treating din su irin yadda ka san ba dan adam ba yadda ka san ainihin dabbobi za a ce ainihin idan gari ya waye za a ba mutum ainihin loman shinkafa guda ɗaya a daji ba irin abin da ba sa yi na azabtar da mutane saboda me saboda la yakafuna Allah wa'annan mutanen ba su ma san Allah ba daman saboda haka in da wani yana ainihin fashin sa ko yayi dan ilimin sa da sauran sa yake yin fashi to ya san irin yadda yake yin fashin sa wata kila cikin hikima yake yin sa har ainihin idan muka san labari da ɗan fashi idan suka kama mutane ba sa kashewa saboda me saboda suna cewa wai in ka kashe shi to gobe kuma wa zai kawo maka kudin gara ka sake shi zai nemo maka kudin ai kaga suna hadawa da hikima da basira a cikin abun su amma su wannan da yake babu ilimi na addini babu na boko da yaro da babba da kowa harbi kawai suke kashewa suke yi saboda me saboda ba su san Allah ba to wannan yana daga cikin ma'ana rashin tsoron Allah subhanahu wataala shi tsoron Allah ba inda ainihin baya a fiyarin ba inda baya bayyana akwai wata ainihin kissa da wasu suke malamin tafsiri suke bayarwa duk da wasu malamai suna cewa ita wannan kissan ma'ana kamar masnu'iya ce to amma dai malamai sun yi itifaki akan cewa ita wannan kissa koda masnu'iya ce za ta iya faruwa saboda makamantanta ta faru a wurare ainihin da dama a baya kenan kissan da suke bayarwa kuma suna bayarwa cewa akwai wani malami da ya zo ainihin a sakin ɗalibansa ma'ana ya zo zai sallami ɗalibansa sun yi karatu to daga cikin ɗaliban akwai wani mutumi wanda kamar ma'ana iya da akwai abinda malamin arabiya suke kiransa as-safaha ko ainihin al-utu ma'ana hankalinsa bai gama cika sosai ba amma dai ba wai mahaukaci bane ba za ka hayar mahaukata ba da haka to shi ana bayani yadda aka saki bayani kawai haka zai dauke shi yayi karatu a gurin wannan malami da ya tashi ainihin za su zai masa bankwana sai ke zai musu bankwana shi malamin sai ke cewa to ina muku wasiya ku ji tsoron Allah na biyu kuma ku je ku ainihin kowa ya nemi sana'an gadon gidansu da ake yi ya zai kama yi kar ya zauna ya ce ba zai sana'a ba saboda ainihin rayuwa ta dalibi in baya sana'a ba ta kyau ku je ku nemi sana'a kowa ya nemi sana'an gidansu ya dora saboda haka shi wannan da ya tashi zai samu mahaifiyarsa sai yake ce mata ga ainihin an sallame mu, amma shin menene sana'ar mahaifina? Mahaifiyarsa ta kawo da kai, ya saki tambayin ta menene sana'ar mahaifina? Mahaifiyar ta kawo da kai, har tsodinsa uku sai ya matsafa, shi sai ya yi sana'ar mahaifinsa. Sai mahaifiyar take cewa to gaskiya mahaifinkan nan sana'arsa ba mai kyau ba ne, dan fashi ne, saboda haka ya rasu tun kafin ka taso, don haka sana'arsa ba mai kyau ba ne. Sai ce to ai malamina ya ce kowa ya zai yi sana'ar da mahaifinsa yake yi, don haka ni gaskiya sai na je na yi wannan sana'a. Da gargaɗe take cewa to wani tsoron Allah ne a cikin fashi kuma, sai ce shi dai sai ya je ya yi, tunda mahaifinsa ya ce masa sai ya je ya yi wannan sana'a mahaifin nasa. Da haka ya je ya koya, ya tambaya ya ake yin irin wannan sana'a, ya ake yi, aka koya masa. Saboda haka ran nan bayan sallan isha, da ya sallan isha sai su tobare tafi wannan ainihin sana'a ta mahaifinsa. Da ya tashi zai shiga gidan mahaifinsa, a makwabcinsa zai sata, sai ce to ai kuma a karatunmu mun karanta cewa Allah yuzi jarahu, mutum kada su da makwabcinsa, to ko satan zan yi ba zan shiga gidan makwabcina ba, bari in wuce gaba. Sai ya ƙara gaba, sai ya ce wannan gidan kuma da suke makwabtan gidan marayu ne, ko marayu Allah ya ce kar a yadda a ci dukiyansu, tun da gidan marayu ne ba zan shiga ba. Sai ya ƙara gaba, haka ya dinga yana tsantsa har zai gidan wani alhaji mai tarin dukiya. Da ya shiga wannan gidan wannan alhaji mai tarin dukiya, ya samu duk kuma suna bacci, ya zaga ɗakuna har da ɗakin da alhaji yake tara ainihin gwalagwalansa, ya ɗebo su ya zo ainihin zai tafi. Sai ce amma kuma fa alhaji nan kamar na ji an ce ma ko zakka ba yi, saboda ba mutumin kirki ba ne, da haka yanzu barin ware masa zakkarsa a cikin dukiyar. Sai ya zauna, sai ya ware zakka, sai ya ajiye ta a gefe. Da ya ajiye zakka a gefe, shikenan kafin ya gama lissafi, daman ya iya lissafi da komai da fidda zakka. Da ya gama sai ya kaman asuba ta yi, sai ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu fi awwali waqtiha, ai sallah a farkon lokacinta. Da haka bai kamata in bar cikin gidan nan ban yi sallah ba. Da haka sai ya tashi, sai ya zo ya yi sami wuta, ya yi alwala a cikin gidan, ya tada sallah. Ana cikin haka mai gida sai ya farka. Da mai gida ya farka, sai ya zo ya ga mutum na sallah, ga dukiyarsa kuma a buɗe. Sai ya ga abun mamaki, ya zo yana ƙoƙarin tada sallah ne, ga an yi alwala, ga an shimfiɗa wannan za a tada sallah. Sai mai gida same shi, kai me kake yi haka? Sai ce kai kul alkalamu ba'da salati, yanzu ka zai kai alwala, ka zo mu yi sallah. Kuma dama an ce rabbud dari haqqu bil imama, mai gida shine zai limanci, ka zo kai mana limanci. Ya zo ya yi limanci, ya tsorata, ya ce kanna haƙi, wataƙila akwai makami a tare da shi. Ya zo aka yi sallah, aka yi sai kai meye ne labarinka? Sai ce kaji labarina, da haka ni dan fashi ne, ga kuma abin da ya kawo ni. Da haka sai mutumin ya yi mamaki, kuma ya gane gaskiyan abin da yake faɗa. Sai ya ce to yanzu abin da za ka saurare ni. Sai ya samu mata, sai ya karanta mata ga abin da ke faruwa. Da ya ce masa yanzu ni abin da nake so da kai, ainihin akwai ƴata budurwa, zan ba haka aura, sannan zan ɗauke ka a matsayin sakatare na ka iya rubutu, ga yadda ka tsara zakka, ga yadda ka fidda zakka, zan dinga biyan ka, kuma zan baka ɗaya daga cikin gidaje na, ka zauna a wannan wurin, daga yau mun ci gaba da sana'a da kai. To shikenan, na yadda fari lailam du. To saboda haka, to wannan sai ya zama na cewa ya sa tsoron Allah ne a cikin abin da yake so ya yi, sai Allah ya saka masa da ainihin wannan. Saboda haka, to tsoron Allah ma'ana a cikin komai muninsa da kake gani, inda akwai tsoron Allah, to sai Allah ya kawo hanyar da zai fidda ainihin mutum. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, duk wanda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sai ya kawo masa mafita a cikin dukkan ainihin abin da yake aikatawa. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa aqimus salata wattaquhu, ku ji tsoron Allah din subhanahu wa ta'ala. To a wannan gaba nake kiran mu mutanen Najeriya, babu abin da zai fidda mu a halin da muke cikin nan in ba tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wallahi, idan muna cikin tsoron Allah, Allah zai kawo mana ɗauki ta inda ba ma tsammani, kamar yadda yake faɗi a wata aya, amman yuzibul mutara idza da'ahu yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard, waye yake ainihin yaye mai amsa dukkan mabukaci, duk mabukaci, duk bukatun da kake, a inda kake ganin kaman ba inda Allah zai kawo maka ɗauki, kanka ankara Allah zai kawo maka ɗauki. Wani bawan Allah da ake kiransa Abu Hamid ya taɓa fitowa daga cikin wani gari da ake kiransa Dimishka, babban birnin ainihin Siriya. Ya daman ya saba yana zuwa wani gari makwabcin wannan garin, yakan yi tafiya a dokinsa, amma akwai daji tsakaninsu. Wata ran yana tafiya a cikin daji, sai ya gamu da wani karoka abokin tafiya, ya tsammanin abokin tafiya ne ya samu. Suna magana, sai ainihin yake ce masa ina za ka je? Ta ai garin nufa, gari kaza na nufa. Ya ce to zo nima na nufa. Suna tafiya a cikin daji, sai mutum ya ce masa ga wata hanya nan irin shakka din nan, wannan tafi sauki. Sai ni ban taɓa bin ta ba, ga inda na saba bi. Sai ce ka zo mu bi wannan hanya, tafi sauki. Ana cikin tafiya, sai so gansu a tsakiyar daji, wani mai duhuwa sai mutumin kawai sai ya sauka akan dokin sai ya dauko makami sai tinkari shi wannan mutumin ashe da man nan fashi ne ya masa wayo don ya shigar da shi ainihin mummunan daji da suka shiga wannan da ya dauko wannan wuka yake ce masa to lalle do ita to ga doki na ga kaya na mata ina duka dauka sai yake cewa duk ba haka nake so bani sai na kashe ka don saboda inna barka watakila zaka tona min asiri zan kashe ka sannan in dauki wannan abu da haka yana cikin wannan sai aine ta so ina roƙonka da Allah ka bani dama in yi nafila ko raka'a biyu ne kafin ka dauki raina to maza isauri ya bashi dama ya dauki alwala buta yayi alwala ya tsaya yana sallah yana cikin sallar nan yace to sai ya rasa ma me zai karanta saboda dimauta can sai ayan nan ta fado masa amman yuzibul mutarra idza da'ahu yakshifu su'a wa yas'alukum kulafa al-ard sai ya dinga karaira karanta ta kafin ya rukuyi dan fashi na cewa kai sauri shi kuma yana karanta wannan aya kafin ya rukuyi ta sai ya ga wani mutumi mahayi ya zo yayi harbi da kibiya ya harbe wannan mutumin dan fashin nan ya fadi ya mutu sai ya zo wurin da ya zo wurin sai ya kama shi ya rike shi kuma waye ne kai me turo ka sai yake cewa ana rasulu man yuzibul mutarra idza da'ahu yakshifu su'a dan aiken wannan ayan da ka karanta dan haka ainihin gashi nan nazo ainihin na cece ka to Allah subhanahu wataala idan aka roke shi da irin wayannan ayoyi da irin halayen da ake ciki to tabbas Allah subhanahu wataala zai ka dauki ta inda baka tsammani wala wanna ahlul qur'an wattaqaw la fatana alaihim barakatun minas samai wal ardi da mutane sun yi imani sun bi Allah Allah subhanahu wataala ce da ya bude musu albarkoki ainihin daga sama da ainihin kansu diba ainihin su sha sannan Allah subhanahu wataala yana magana ayyuka dama cewa ayyukanmu idan suka yi muni Allah zai dora mana wa'inda ainihin ba za mu iya da su ba to halin da muke ciki a Najeriya shine mu gyara halayenmu ko mu koma ga addu'a duk da cewa ainihin wa'innan gwamnatoci namu mafi yawa su ma akwai inda ainihin suka kasa kamar ainihin gwamnatoci na da muna ganin su wanda ba ma na musulmai bane idan abu yayi tsanani zaka ji an ta sun fidda ayi sauka 100 kaza ko ayi sauka 1000 a kira mutane ana roƙon Allah subhanahu wataala ko kaji an ce an kira wasu an biya musu kujeran Makka sai su roki Allah Kaaba dan Allah ya ba wa kasa zaman lafiya amma ita wannan kasa ta ce wannan abu ma wai corruption ne saboda haka hankalinta kwata-kwata baya kai dan haka Allah sai ya bar mu da hankalinmu da wayonmu wala takilna ila amrina kuma kullum malamai suna addu'a Allah karka jingina mu zuwa ga wayonmu da hankalinmu saboda haka in wayonka kana ganin ka aje ma sojoji 1000 ne sai abun yazo ya bullo ta bayan sojojin sai a rasta inda abu yake faruwa to dan haka ba abun da ya gagari Allah subhanahu wataala da gwamnoni da shugaban kasa a ware addu'o'i a zahiran ba wai a dinga faɗa a baki ba kawai Allah kasan nan sai addu'a kasan nan sai addu'a kasan nan sai addu'a a'a a ware addu'o'i irin malamai sun san addu'o'i masu gaggawa a ba su ainihin su yi idan ka ce malamai suna corruption dukiya da kake dauka kana kashewa da yan kwallofa ita kuma me za a kira ta dan haka ainihin wannan gaba ne da hasada a sa a kasan nan a gaba a mata addu'a wallahi in ba addu'a kai kasan nan ba a san inda kasan nan ta dosa ba yanzu ba inda mutum zai tashi tafiyan kilomita 100 hankalin sa a kwance a kasan nan ana cewa jirgin kasa jirgin sama su ma kansu yanzu ana kai musu hari to ina za a je in ba a motsi ina za a je dan haka shugabanni a koma ga Allah komawa ga Allah nan kuma a ware addu'o'i na musamman a dinga yi dan haka a wannan kenan muna kira ga ainihin shugabanni sannan a sauran ainihin al'umma kuma addu'a da ake cewa ayin nan ba wai sai wanda yayi ya rabbana atina rabbana kaza a ko da yaranka idan abun ya kai ainihin tsanani ya kai tsanani yaranka da ka sani nan ka zauna ka dinga addu'a da shi Allah ka yaye mana wannan abu Allah ka yaye mana wannan musiba sai Allah subhanahu wataala ya karba mana dan haka tsoron Allah shine babban abin da ya wajaba ma'ana mu bi shi mu amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya gaya mana a yakin Badar da Allah subhanahu wataala ya zo da mai ainihin ya kawo masa dauki Allah subhanahu wataala sai yana fadi yana cewa istaquluna alaykum ajmidukum rabbukum bi salati alaf min almalaikati munzali balai in tasbiru wa tattaqu Allah ya ce in kun ji tsoron Allah cikin wannan yakin naku to Allah zai karo muku kari ma'ana na su wannan masu ma'awana mala'iku da haka Allah subhanahu wataala ya dinga yi ya dinga ba da nasara a cikin duk wanda tsoron Allah subhanahu wataala shi yasa wannan ayan take ce mana wa an aqimus salata wattaquhu ku ji tsoron Allah ku tsaya da sallah ku ji tsoron Allah subhanahu wataala shine ainihin ra'sul umuri wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun kuma Allah subhanahu wataala shine za a tashe ku zuwa gare shi ranan tashin alkiyama lil hisabi ma'ana dan ai hisabi shi Allah shine wanda zaka tashi a gaban sa to shine ya kamata ainihin ka tsoron sa ranan tashin alkiyama na'am
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
نعم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الكبير. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa allazi khalaqa as-samawati, shi Allah shi ya halitta sammai wal ardi da ainihin kasai. Saboda haka malamin lugha suna cewa al ardu shine jam'i na as-samawati, ma'ana shine jam'i na al ardu kenan. Ita as-samawati tana da jam'in ta kamar yadda yake nan as-samawati, al ardu kuma ma'ana afsaha shine shi jam'in ta shine kuma mufradinta. Amma ana fadin ardina, amma ardin nan suka ce ala shuzuzi ne. Saboda haka kalaqas samawati wal ardi, shi ya halitta sammai wal ardi da kuma ainihin kasai. Saboda ainihin shi wanda aka yi adafi da shi, mala budda an yi tabi al man'uta ainihin ma'dufa, dole ya bi shi ainihin a yadda yake fi jam'ihi wa ainihin wa rafihi wa kabdihi wa nasbihi wa ma ila zalik. Saboda haka wal ardi ma jam'i ne, shi yasa Allahu allazi khalaqas samawati wal arda bil haqqi ma'ana muhikkan, da gaskiya babu wasa a cikin halittan sammai da kasai. Kai da gani ka san babu wasa a halittan sammai da kasai, saboda babu gufa da ayin ta tokare sama. Duk fadin yawon da za ka yi ba za ka taba ganin gufa ta tokare sama ba, sannan ba za ka taba ganin an ce ga inda sama ta tsage ainihin ana neman za a dinke ta, ba ka taba jin makamancin wannan ba, shekara dubbai ɗaruruka. Da haka to wannan shine Allah ya halitta sammai bil haqqi, ma'ana da gaskiya babu wasa ainihin a cikin halittan sammai da kasai. Wazkur ka ambata musu yawma yaqulu li shay'in, randa Allah zai ga wani komi kun kasance fa yakunu sai ya kasance, ma'ana randa Allah zai ga ko abu ya kasance ya kasance shine ran tashin alkiyama. Amma in ba haka ba, komi tunda Allah subhanahu wataala sammai da kasai kun yake cewa sannan abun sai ya kasance a take. Malamai na cewa kun din ma ba wai haka yake, ba wai haka, ba wai Allah ne ke cewa kun din ba. Miqdar an ya kula kun, gurgudun a ce kun, kamar yanzu ka kaddara a kai a wurinka cewanka kun, to shine ma'ana gurgudun wannan abun ne Allah ya halicci duk abun da ya ga dama. Amma in ba haka ba, shi Allah da yayi niyan kai abun kasancewa ainihin yake yi, kun kun fayakunu kenan, abun fayakun sai ya kasance, sai Allah ya kawo fa'ul fuz'ati kenan, bai ce wa yakunu ba ko kuma summa yakunu ba, sai ce fa yakunu. Dama wannan fa yana kiran tafa'ul fuz'ati, saboda haka haka Allah subhanahu wa ta'ala yake yi a halittan sammai ne kawai da kasai. Allah subhanahu wa ta'ala bai yi amfani da wannan kalma ta sa ta kun fayakun din ba, saboda malamai suka ce don Allah ya nuna wa mutane sannu sannu a cikin al'amuransu. Khalaqas samawati fi sittati ayyamin, Allah ya ce a cikin kwana shida gurgudun yinin ir na duniya. Ba wai dan Allah ba zai iya ce musu kun fayakun din ba, a dan a nuna wa mutane ma'ana ga yadda ya kamata in kana son kai abu ba sai kai gaggawa ba, sannan ana so ayi lissafi. Da aka to da ya ce wa kun ran tashi alkiyama, Allah yake nufi yana fadi lil khalqi ga halitu qumu fayakumu, ku tashi zuwa ga ma'ana hisabi, to ataki sai ga kowa da kowa ainihin ya tashi. Qawluhu alhaqqu, fadin Allah subhanahu wataala kuma shine alhaqqu gaskiya, ma'ana as-sidqu na gaskiya, alwaqi la mahalata, ba makawa, dole ainihin abun zai kasance. Walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur, mulki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala yawma yunfakhu fis-sur, randa Allah subhanahu wataala zai yi busa a cikin kaho, ma'ana an-nafkatu saniya, busa na biyu daga israfi, daga ainihin israfil. Saboda haka babu mulki a wannan ranan ga in ba wani, in ba Allah subhanahu wataala ba. Saboda Allah zai sai limanil mulku al-yawm, mulki a yau nawaye ne, ba mai iya bada amsa sai zati amsa da kansa, sai lillahi al-wahid al-qahhar, mulki ya tabbata ga Allah al-wahid makadaici al-qahhar, ma'ana mai rinzaye halitta sa gaba daya. To wannan busa, wannan kaho, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi cewa kaho ne wanda ainihin mala'ika israfilu yake rike da shi a yanzu haka, ya ainihin saka shi a bakin sa, yana jiran izini a masa wannan izini. Saboda haka wannan busan kuma za a yi ta ainihin guda biyu ne, ainihin sanannu guda biyu manya. Na farko faizanu buka bisu fasaiqa man bisawati wa fi al-amri illa ma sha Allah. Idan yayi wannan busa ta farko sai ya zamana duk abin da ke da rai sai ainihin ya suma ya fadi ya mutu kenan. Saboda haka to a wannan lokaci shine an yi tashin al-qiyama. In an saki ainihin ta biyu fa idahum qiyamun yanzurun sai ga kowa ya tashi. Saboda wannan busa ta sa ainihin ta biyu. Ida sai wanda ainihin wata aya take cewa mud'ina ila da yaqulul kafirun hadha yawmun asr. Shi addadin nan shine malaika Israfil. Wannan busa da zai na biyun nan kira yake yi. Idan yayi busa a wannan kafon kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani hadisi tana iya da kofofi gurgudun halittun duniya gaba daya. Ko ainihin kiya shine ko menene akwai wata kofa a cikin wannan kafon. Idan aka yi busa kowa wannan kofan ita ce take isar masa da wannan ainihin kira nasa. Saboda haka kowa zai ji wannan kira mud'ina ila da ga mai wannan kiran za a yi gaggawa amsa masa. Saboda haka to wannan shine na malaika Israfil. Da ko ne hadisi yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin kafin ayi wannan busa na biyun a ainihin farfaro din ainihin Allah zai umurci shi a Israfil da Azra'il sai ku je ku tada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ayi wannan busa din nan. Da aka sai malaika Israfil ya giya wa malaika Jibril kai ne kafi ni sanin ainihin bigiran Madina, kai ne kake zuwa da wahayi kullun kullun kaman jagora. Da aka sai su je raudan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tashe shi ya zauna a ce masa ai kiyaman da ake fadin ta zo. Saboda haka to anan ne shine manzo Allah ke cewa ana awwalu man tashaqqa alayhi al-ardu, ni ne farkon wanda kaza ta tsage in fara fitowa. Sannan daga baya sai Israfil ya gusa wannan kaho, sannan sai kowa da kowa ainin sai ya farka. Fa idahu kiyamun yanzurun, da aka yawanci tashin al-qiyama kenan. Allah ya ce to ka gaya wa mutane kawlul rabb walahul mulku yawma yanfakhu fis-sur, mulki ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala ran da zai yi busa a cikin wannan kaho din nan. Alimul ghaibi wash-shahada, Allah shine ya san abin da yake gaiba, abin da yake boye, ma gaba ma shushi, da abin da ya koye da abin da yake gani. Wa huwal hakim fi khalqihi, Allah shine mai hikima a cikin halittarsa. Al-khabir kuma wanda yake masani bi badil ashiya'i ka zahiriha, abin da yake bayyana duk Allah subhanahu wata'ala ya san shi. Ka zahiriha ka badiniha, abin da yake boye ma haka Allah ya san shi, ba abin da Allah subhanahu wata'ala bai sani ba, shine al-khabir ma'ana masani.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
نعم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. To anan Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga magana ta annabi Ibrahim alayhi salam. Annabi Ibrahim alayhi salam annabi ne wanda Allah ya bashi karbuwa a wurin annabawa ma gaba daya, balle kuma ainihin sauran ainihin mabiya. Ma'ana kowa in an ce danganta shi da annabi Ibrahim, an ce iya da alaka da shi, to wannan tafiyan sai ta zama na cewa an gamsu da tafiya ce ainihin wacce take gamsashiya. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wadhkur qala Ibrahim li abihi azara, ka ambata musu lokacin da annabi Ibrahim ya giya wa mahaifinsa mai suna Azara. To anan malamai sun yi sabani akan cewa shin mahaifin annabi Ibrahim ne Azara ko kuma ainihin baffansa ne. Wasu daiwa dai sun tafi akan cewa mahaifinsa ne, malatu ne ce an Ibrahim li abihi Azara ga mahaifinsa Azara. Amma kaman jama'atu sufiya an tafi akan cewa Azara nan ba mahaifinsa bane na zahiri, ma'ana baffansa ne. Saboda haka me dalilin da yasa suke faɗin wannan maganan? Saboda wasu ayoyi da Allah subhanahu wataala yake faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa takallubaka fis sajidin, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana kewayawa a cikin masu sujjada. Wannan wa takallubaka fis sajidin nan kuma Abdullahi ibn Abbas ya ta fassara ayan da cewa iyayen manzo Allah dukkan su masu sujjada ne. Sannan wannan hadisin kana son neman sa ka je ka duba Ad-Durr Mansur fi Tafsir bil Ma'sur, wanda Imam Suyuti yayi akan wannan aya din, ya kawo hadisin da Ibn Abbas yayi wannan. Da aka to yin an ce mahaifansa gaba ɗaya masu zada ne, to ya za a yi kuma Azara mai sai da gumaka ne, mushriki ne, ya za a yi kuma ya zamana cewa shine mahaifin annabi Ibrahima? Da aka suka ce ai ma shi yasa Allah ya ce Ibrahim li abihi Azara, ma'ana Larabawa inda suka da aka sai li abihin nan, inda mahaifinsa ne na hakika ba za a kira Azar ba kawai, sai a ce wa qala Ibrahim li abihi atattakhidhu asnaman aliha. To amma tunda aka sai li abihi Azara, babansa Azara, al'adar larabawa ne dan kanin uba ma ana kiran sa baba da haka to ba baffan sa ne kenan sai suka tafi akan wannan saboda tabri'atan lahu don ku fitar da wannan ayan cewa ta kallo baka fisajidinan nan kuma ayi da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka a hadisi da yawa ya tabbatar da haka saboda haka to suka fadi wannan wasu kuma suka ce a'a amma dauka mahaifin sa ne azaran in mahaifin sa ne to bai fara bautawa gumaka ba har sai da tsakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fita a jikin sa ya koma kan dan sa to anan ne sai shi din ya fara bautawa gumaka da dan tsakan da ke jikin sa ne a da tsakan manzo Allah a jikin sa bai isa ainin ya bautawa gunki ba dan haka to wannan kuma hankali zai iya dauka domin sai na Ali karamallahu wajhahu mai an ruwaito cewa mahaifiyarsa yana ciki ba ta bautawa gunki ba imma ta ita za ta je ta kaman abin da ya shafi irin wannan to he cikin ya motsa da aka ainihin sai ta zauna a gida cikin yana ciwo shi yasa ake kiransa karramallahu wazahu Allah ya girma fiskansa tun yana ciki ma ba a taɓa bautawa gunki da shi yana ciki ba ma balle kuma baya an haife shi to don haka to in dai har za a yi wannan karama ga sayyidina Ali karramallahu wazahu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min babi aula a sai ainihin in tsatsansa yana jikin mutum bai ji ainihin ya bautawa gumaka ba da haka shi yasa wannan ayan take cewa qala ibrahimu li abihi azara ga mahaifinsa azara yake ce masa arta gidun asnaman aliha za ka riki alloli su zama su ne ainihin a gumaka su zama su ne allolinka in dai har kai haka inni ya araka ni ina ganin ka wa kaumaka da kai mutanenka bittikaziha a wajen rikon wannan gumaka din nan fi dalalin anil haqqi ka bata gabarin gaskiya mubinin kuma wanda yake bayyananne da haka annabi ibrahimu da ainihin azaran nan sun yi ainihin abubuwa da yawa na irin wannan ainihin jayayya na ainihin cewa ya bauta wa Allah shi kuma yafin ya ki bauta wa Allah kamar yadda wasu ayoyi suke gaya mana wazkur fi kitab ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya saboda ka idza nabiyya batil mata abudu ma la yasma wa la yusu la yugni an kashiya ya abati inni qarza'ani min ilmi ma lam yatika fattabi'ni ahadika siratan sawiyya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani asiya ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا da suka yi irin wannan jayayyan kamar yadda wannan sura ta fadi ya kai ainihin mahaifina wannan karka zama kana bauta wa shaidan ita ta gaya masa sai yake ce masa kai wa hajurni maliya ka bani wuri ma'ana kaman ka yi nesa da ni in ba haka ba zan sa halaka ka saboda wannan mangan da kake gaya mini annabi ibrahimu sai yake ce masa astaghfiru laka rabbi da sannan zan nemi gafara ga ainihin ubangijina ga wannan abin da kake ainihin aikatawa da haka saboda haka wata aya kuma daga baya sai take cewa ai falama ta bayyana da annahu adu la tabarra minhu inna ibrahima a tabarra minhu saboda haka da ya tabbatar da cewa a ainihin wannan Allah ba zai gafarta wa mushriki ba sai annabi ibrahima ya watsar da shi wannan azara kenan akan nema masa ainihin bauta kenan gafara a wurin Allah subhanahu wataala saboda haka to wannan tsakaninsa da mahaifinsa kenan sun yi wannan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin wa qaumaka kuma yayi da mutanensa ma a wurare da dama saboda haka ya gaya masa ma'ana ya gaya musu mutane akwai inda yake musu ba'a akan ainihin bauta wannan gumaka din nan walaqad atana ibrahim rusulahu min qablu kunna bi alimin itqala nabiyhi ya abati ya itqala nabiyhi ya walaqad atana ibrahim min qablu kunna bi alimin itqala nabiyhi wa qawmihi tamasu lati antum laha akifun yadin ga ya musu wannan gumakan da kuke bautawa fa kun ainin kun duku fa kuna bauta musu antum laha akifun qalu wajadna aba ana laha abidin qala laqad kuntum antum wa abakum fi dalalin mubin qalu wajadna bil haqqi amanta min al-la'ibin haka suka dinga yi tsakanin su wannan ai ku kuna daga cikin wauta kuna bauta irin wannan abubuwan saboda haka irin wannan abun da shi da ainihin mutanen shi azaran ma kenan a ƙarshe dai da suka tafi wannan ibata su ya dauki dinduru su ya ainihin a kare wannan katon gunkin nasu da suka zo sai yake cewa qalbal fa'alhum kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiquna wannan babban nasu shi ya dauki wannan gunkin ya sasara kanana ku tambaye su mana in za su musu magana saboda haka anan suka tabbatar cewa abinda suke bautawa ko magana ainihin baya yi to da ƙarshe dai suka saki cewa wannan mutumin fa kai lanu harrikannahu zamu ainihin kona shi zamu ainihin kokona shi ma'ana a cikin wuta saboda haka suka jefa shi a cikin wuta inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kullana rukuni bardan wa salaman ala ibrahim da aka ce wannan annabi Ibrahim yayi gugurmaya da mutanansa. Wannan magana da yake yi da Azara yana yi magana ne lokacin yana Iraki, saboda annabi Ibrahim a Iraki ya kafe shi kasar Iraki, saboda haka da suka yi irin wannan da mahaifin da abu yayi yawa yayi yawa sai kawar sai koma Palestine. Saboda haka tafiya ce mai tsayin gaske daga Iraq zuwa ainihin Palestine, ya kawar ya dawo Palestine ya zauna a wannan wuri. Da ya haifi ɗansa kuma ya ɗauke shi ya kawo shi Hijaz yankin ainihin kasar Makka. Saboda haka to a nan da yake gaya musu inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin, ina ganin ka ainihin da kai da mutanenka kai Azara kuna cikin fata wacce take mubinin bayyananniya.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
نعم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله سبحانه وتعالى وكذلك كما أريناه إضلال أبيه وقومه كما يدمكنون قتل مكنون مصبتن ma'aikinsa da mutanansa. To nuri Ibrahim, haka muke nuna annabi Ibrahim malakutas samawati, ma'ana mulkin sammai, wal ardi da kasai, li yastadilla bihi ala wahdaniyyatina, dan ya shirye da mu a bisa ya shirye a bisa kadaitakar mu. Da haka malamai suka ce, wasu malamin tafsiri suka ce a dan ya nuna wa mutanansa ma'ana kadaitakar Allah subhanahu wataala, saboda istidlali bil ainihin malakuti ko ainihin ainihin al-ashiya'u, wannan makami ne na ghairul anbiya'i. Ghairul anbiya'i sune za su duba sama, su duba ƙasa, su gane akwai Allah, su duba ainihin kogi, su gane akwai Allah, su duba wani abu mai tsanani su ce kai wannan abun ai ba wanda ya tsara shi in ba Allah subhanahu wata'ala ba. To zaka wannan ghairul anbiya'i ne. Amma shi annabi tun daga aifuwarsa iya da fada fana ma'ana an kage shi ne mufdirun ne, an kage shi ne da kadaita Allah subhanahu wataala. Su annabawa ba sai sun duba sama ko su duba kasu ya gane cewa akwai Allah ba, a haka Allah ya halicce su ya kage su da ma'ana sanin cewa Allah din shi subhanahu wataala shi kadai ne. Saboda haka nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardin nan ma'ana dan ya nuna wa mutane wahdaniyar Allah, ya tabbatar musu da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne. Malakuta ma'ana shi ne ma'ana mulki kenan, kamar yadda wasu suka fassara shi anan kenan, ma'ana mulkus samawati. In haka ne kuma ita wannan ta'un din malamin balaga sun tafi kenan akan ta'ul mubalaga ne, ma'ana malakutu kaman daga mulku ne kawai sai aka kara masa ta'un, kamar yadda ake kara wa mai kwadi mai ma'ana ar-ragabu kwadai akan abu, za a iya cewa ragabutu mai kwadayin abu, ko kuma mai rahama za a iya cewa rahamutu a ainihin mai yawan rahama. Wannan tawun din ta mubalaga ne daga rahama ne kenan. Saboda haka malakutu ma daga mulki ne kenan, tawun din ta zama na cewa ma'ana ta mubalaga ne. Amma malamin tasawuf sun bambanta wannan, suka ce a ba haka bane. In ka je a tasawuf ana cewa malakutu, to ma'ana sai abinda ake nufi abinda ya shafi sama da sammai, ma'ana sama da kake ganin ta nan suna da marufi da komai, to in aka haura ta, to duk abin da ya haura ta shi da kiransa malakutu. Irin su al-arshu, al-kursiyu, duk irin wannan abubuwa ana kiransu malakutu. Idan ka yi sufa suna cewa ainihin hadara ta malakutu, to ma'ana waccan suke nufi. Idan suka sai hadara kuma ta nasutu, to ma'ana ta dan adam kenan. Hadara kuma ta zabarutu, duka dai suna da ainihin wannan ɗinsu kenan. Wannan istin ba inda malamin sufaye. To da haka to malakutun nan ma'ana shi mai tafsiri ya fassara shi a matsayin mulki. Saboda haka in sufiya ce maka malakutu kuma, to ka gane abin da yake nufi shine abin da yake cikin sammai kenan. Saboda haka Allah ya ce nuri Ibrahim malakutas samawati, mun nuna annabi Ibrahim mulkin sammai wal ardi da kasai, dan ya shirya a bisa kadaitakar mu, ko kuma dan ya shiryar da mutane a bisa Allah shi kadai ne. Wal yakuna minal mukinin, kuma ya kasance yana daga cikin masu kankancewa biha da ita. Na'am.
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ قال هذا ربي فلم فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
نعم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما زن عليه الليل رأي كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بادئا قال هذا ربي. فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله سبحانه وتعالى يسي وكذلك نري إبراهيم. فلما زن عليه الليل يأين دريي والنبي إبراهيم دريي دهم رآك وكبا سيئة تورار إيل أكته هو الزهرة إتسي تورار الزهرة. قال لكومي سيئة ومتاني وكانوا نجامين داما صدو معصو إلمن توراري كوم عصبو تاوى توراري سيئة تيمسو هذا ربي في زعمكم والنشين أبنجزينا ayyad da kuke kaddarawa. Falamma afala yayin da tauraron ainihin ya bace qala sai yake cewa la uhibbul afilin ba na son duk abin da ainihin yake batewa hatta kazuhum arbaban bazan riki su a alloli ba li anna rabb saboda ubangiji la yazuzu alaihi taghyiru baya canzawa wal intiqalu baya ciruwa ya canza wuri li annahuma min sha'anil hawadith saboda wannan ya daga cikin sha'anin kasantattu ne. Falam yanza fihim zalika wannan abun bai amfane su ba. Ma'ana annabi Ibrahim alayhi salam daman suna bauta wa gumaka daga cikin bautan da suke yi da dare sai yake nuna ki cewa wannan shine ubangiji na a yadda kuke kaddarawa. Da haka ba ana fassara ayan a bisa ma'ana yanke bane, a bisa tambaya ne. Falam ma tsanna alayhi lailu kawkaban qala hadha rabbi ma'ana akwai alaman tambaya a wannan wurin. Idan ka ce annabi Ibrahim ya ce hadha rabbi kenan ya bauta wa gunki koda na sakan ɗaya ne, daga baya kuma ya bauta wa tauraro koda na sakan ɗaya ne, sannan daga baya da tauraron ya bace sai ya gane cewa ba tauraro ya kamata ya bautawa ba. Annabawa ba haka suke ba, a wajen ainihin bautawa su ga Allah ba kame kame suke yi ba. Da haka hadha rabbi wannan shine ubangiji na da kuke kaddarawa, da tauraro ainihin ya bace sai yake cewa la uhibbul afilina ba na son abin da ke bacewa. Kenan ita hadara ta Allah subhanahu wataala ba ta bacewa, ba ta motsi, ba ta ainihin canzawa. Ya take na haka take al-awwalu al-akhiru al-zahiru kuma al-batinu. Saboda haka to sai annabi Ibrahim ya gaya musu wannan. Falamma ra al-qamara bazigan yayin da yaga wata ta fito a qallahum sai ta musu hadha rabbi wannan shine ubangiji na ayyuka kuke kaddarawa. Falamma afala yayin da wata ita ma ta ainihin bace qala sai yake cewa illam yahdini rabbi kai da ba dan Allah ya shirye ba isbitni ala alhuda ya tabbatar ne akan shari'a ba la akununa min alqaumid dallin wallahi da na zama daga cikin mutane da suke ainihin batattu ta'ridun wannan bizatawa ne liqaumihi ga mutanansa bi annahum ala dalalin suna kan bata falam yajafihim zalika wannan ma dai bai musu amfanin komai ba. Falamma ash-shamsa da gari ya waye ya ga rana ba zigatan ta fito kala sai yake cewa hadha rabbi wannan ala yake cewa hadha rabbi wannan shine ubangiji na ayyuka kuke kaddarawa hadha akbaru kai wannan ma yafi girma min al-kawkabi daga tauraro wal kamari da wata shi ya kamata ma'ana abauta masa falamma afalat yayin da rana ta fadi wa qawiyat alaihim al-hujja hujja ta yi garfi akan su walam yarji'u basu ainihin koma ba kala sai ke cewa ya komi ya mutane na inni bari'un ni fatu duk da haka ni na kubuta ma shi kuma da abin da kuke shi hada Allah billahi da shi min al-asnami na gumaka wal izrami da yan kananan halittu al-mudasa wanda suke fararu al-mutazatu ila muhdisin suma kan suna fa suna bukatuwa zuwa ga mai farar da su dukkan suna bukatuwa zuwa ga waye yayi su fa qalu lahu ya suka ce masa ma ta'budu me kake bautawa kala sai ke tsato inni wajjatu wajhiya ni na shimfuda ainihin fiska na kasattu bi ibadi na yi nufi da ibadata allazi lillazi faqara as-samawati wannan wanda ya kagi sammai wal arda da ainihin kasai wannan shine ainihin nake nufi da ibadata faqara as-samawati wal arda ay Allah kenan shi nake nufi da wannan bautatawa hanifan ko mai karkata ila addini al-qayyim izuwa ga addini ainihin madadisi faqara as-samawati arba hanifa wama ana min al-mushrikina dan haka ni ban zama ina daga cikin masu tara Allah subhanahu wataala da wani ba dan annabawa dukan su idan suka zo babban abin da suke kira ma'ana shine kar a hada Allah subhanahu wataala da wani duk wani wanda ya bauta wa Allah ya hada da wani to Allah subhanahu wataala ba zai karbi ibada sa kuma baya gafarta wannan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da ba wannan bane Allah subhanahu wataala na gafarta shi amma bautawa amma yana bautawa yana gafarta duk wata aini duk wani laifi amma banda bautawa wani Allah subhanahu wataala shi zake cewa wama ana min al-mushrikina tabbas ni ma ainihin bana daga cikin masu hada Allah subhanahu wataala ma'ana da wani zamu kwana wannan aya saboda akwai dan bayani da muke so mu dan isar kafin lokaci ya ainihin gama cika alhamdulillah bayanin da zamu gabatar da shine ban sani ba ko ya kamata in gabatar da ku maganar lokutan mu da aka samu canjin nan lalle lokutan mu da muka samu canji mun samu canji dai a lokaci guda daya kamar na progress kamar lokacin da yake na anan za a saka shi karfe 6 sannan vision kuma za a saka karfe 3 maimakon da safi da ake sawa karfe 9 3 ne yamma za a dinga sawa sannan kuma mun zuwa 4 3 zuwa 4 sannan kuma mun samu karuwan Alfaiza TV ma wanda suna sawa da rage yanzu sannan kuma za su maimaita karfe 10 na safe gobe in Allah subhanahu wataala ya kai mu haka za su dinga maimaitawa karfe 10 na safe Alfaiza TV duwar decoder suke kama Alfaiza TV zai iya kamawa ainihin direct sannan kuma da sauran wanda ake a social media sai sanarwa da mun da muke so a gabatar kuma ta biyu shi ta sai shekara biyu muna magana akan abin da ya shafi a bude ajina koyar da ilimin gado wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allamul fara'id wa allimu hannas fa innaha nisful ilmi ainin karanta ilmin fara'id kuma a koya wa mutane saboda rabin ilimi ne to shekara biyu dai mun sha magana anan ana cewa ya kamata a bude ajina ya kamata a bude Allah bai sa lokacin budewan yayi ba amma muna sanar da al'umma yanzu cewa komai ya gama kankama in Allah ya yarda bayan sallar azumi za a fara wannan darasi na ainin abin da ya shafi ilmin gado kuma abin da yake ƙara bani tsoro a al'amarin ilimin gadon a yanzu na kan karbi kusan kullun sai na karbi waya na tambaya akan matsalan gado amma mafi yawa masu tambayan kuma almajirai ne ma wanda ya kamata su sun san abun amma kuma sai nake fahimta akwai da yawa wanda ana buƙatan wannan ilimi din to don haka dole mu bude wannan aji a zo ainihin gidan gurgudu a abin da Allah ya sanar da mu dora akai mun yi hand out ainihin guda biyu wanda zamu gudanar da su sannan kuma ajin zai zama kala biyu akwai aji na arabiya akwai kuma aji na english kuma kowanne iya da hand out din sa masu english akwai hand out din su misali in islamic studies wanda misali suna da bukatan kari akan wannan ilimin ajin su daban ne wanda kuma suke da zurfi arabiya akwai hand out din arabic kuma ainihin ajin su daban ne sannan ainihin zamu gudanar kuma a makarantar mu takwai ne ta ainihin herwa gana ma'ana in Allah subhanahu wataala kuma bayan sallah sannan kuma ga wanda yake neman form akwai form muna tare da shi masu kullum muka zo nan wurin karatu muna tare da ainihin form za a samu wanda zai dinga zai cika mutum form din anan ne in kuma a makaranta ne na kwaine nan bolari mutum zai zo ainihin nan ma akwai form hard copy kenan zai cika registration a wannan wuri in kuma mutum zai ta online akwai ainihin website din mu na makarantun mu na kwaine mutum ya hawo website din nan zai samu wannan form din online, zai cika shi ya ainihin payment online, yazo ainihin lokacin wannan da ainihin shaidan payment din sa lokacin ainihin karatu wannan online din, wannan shi website din namu kuma shine www.koinesukus.com.nz. wannan duk wanda ainihin ya shiga wannan wurin zai ga inheritance course, zai cika wannan form din a wannan wuri. Bari in saki mai ta website din www.koinesukus.school din akwai s a gaban school din, koinesukus.com.nz. duk wanda ya shiga wannan website din zai ga makarantun mu, zai ga dukkan wannan website din a cikin wannan wurin, zai ga kuma wannan inheritance course din. In ya cika wannan inheritance course din online, sannan zai payment online, sannan ran da za a yi karatun kuma zai zo da wannan evidence na payment din sa. Wannan shine sanarwa da muke so mu isar. In Allah ya yarda, bayan sallan Allah ya kai mu lafiya, za a dora shi wannan karatu din.
Alhamdulillah, Allah ya amsa mana addu'o'inmu, Allah ya sa mu cika da imani. Marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya, masu lafiya Allah ya kara. Fatiha salatu fati. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.